daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka yake magana kan mitoci 6049 da kuma 41 matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Dalot FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan a kodayaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, yau Talata 10 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirin mu na karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Ɗayan dare a nan Washington. Da farko ga Sahabu Imam Aliyu da kanin labaran duniya.
Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi wuri na dukan wuri da la miliyan 148 kowace shekara daga nahiyar Afirka. Yan tawaya Sudan ta Kudu sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da gwamnatin kasar ta yi ikirarin cewa duka bangarorin kasar sun amince da ita. Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka ya alkawarin Amurkan za ta ci gaba da goyon bayan shugaban kasar Afghanistan a yunkuri da yake na gudanar da shawarwari da mayakan sa kai na Taliban.
Kanin labaran duniyan kenan. To a Najeriya yayin da ake neman maslaha kan rikicin Fulani da makiyaya, kiraye-kirayen da ake kan neman a gudanar da bincike game da zargin horar da wasu mutane a kasar Isra'ila da kuma shigar da makamai a yankin tsakiyar Najeriya da wani dan majalisa ya farmata a zuran majalisar na ci gaba da samun goyon baya.
A binciko wannan kuma a fito da waɗanda suka yi azakulo su a hukunta su shine zai taimakawa zaman lafiyar kasa.
Za kuma mu leƙa Jamhuriyar Niger inda majalisar dokokin kasar ta amincewa wasu sauye-sauye da gwamnatin kasar ta aiwatarwa a dokar harajin 2018 kan kuɗaɗen da ake karɓa a harkar saye da sayarwar gidaje da filaye.
Dama mun ce lahun nan yayi yawa mutane ba su iyawa. To gwamnati ta gani ta komo baya.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar da shirin sana tsaka mai wuya. Sunana Mahmud Lalo.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi dala miliyan 148 kowace shekara daga nahiyar Afirka, inji kungiyar harkan kasashen African AU. Wato kashi 25 cikin 100 na dukiyar da al'umar nahiyar suke samarwa kamar yadda kungiyar ta yi kiyasi, wanda yake matukar yashi dukiyar da gumin al'umar suka samar. A taron kolin kungiyar tarayyar African karo na 31 da aka yi makon jiya a Mauritania, shugabannin kasashen African sun ce suna son su hana sace karin dubban miliyoyin dala ta wajen ganin an soke sirri da ke tattare da ajiyar banki da kuma rangwamen haraji da ake yi a kasashen ƙetare. Element Ken shine shugaban wata kungiya da ke hankorin yadada duk fadin nahiyar Afirka. Ya ce shugabannin kasashen African kalilan ne suka dage kan yaki da cin hanci mai yana mai cewa.
Game lui-même qui a fait le travail au Rwanda, qui a lutté contre la corruption au Rwanda.
Paul Kagame ya yi aiki mai kyau, inji Ken. Duk da haka akwai wasu shugabannin kasashen Afirka da suke fakewa da saukin haraji wajen satar dukiya su boya kasashen ƙetare, inji Ken. Hadakar ƴan jarida daga kasashen duniya daban-daban da suka gudanar da bincike akan harkokin banki da ake gudanarwa cikin sirri sun wallafa kasidu kan wannan harka da aka lakaba wa suna Panama and Paradise Papers da Turanci. Binciken da suka gudanar ya bankaɗo kamfanoni da ajiyar bankuna na sirri da manyan ƴan siyasa da ƴan kasuwa daga nahiyar suke amfani da su wajen ɓoye dukiya. Yan tawaya Sudan ta Kudu sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin kasar ta yi ikirari cewa duka bangarorin kasar sun amince da ita. Wannan labari ya kashe gwiwar dokin da ake da shi na ganin an kawo ƙarshen yakin basasar kasar na kusan shekaru 5. A rahoton da Muhammad Yusuf ya aika wa muryar Amurka daga Nairobi ya ce a cikin wata sanarwa da kungiyar yan tawayen Sudan ta Kudu da ake kira SPLM a takaice ta gabatar jiya Litinin. Ta ce hakika an tattauna kan batun daunin iko amma ba a cimma matsaya a hukumance a kai ba. Tun da farko a wata hadakar ƴan hamayyar kasar da ta kunshi jam'iyyun siyasa tara wacce ake kira South Sudan Opposition Alliance da Turanci ta yi watsi da yarjejeniyar. Kwajalasu shine kakakin hadakar ya ce.
We are not part of it. This is against our belief of inclusivity.
Ba mu da hannu cikin yarjejeniyar. Wannan ya kauce amannar da muka yi na damawa da kowa. bugu da kare duk shawarwarin da aka yi da sunan daftare kan daunin iko hakan bai tabo wato baki daya musabbabin wannan rikici ba shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da kuma shugaban Yantawa Riek Machar sun gudanar da shawarwari ranar Asabar a birnin Entebbe na kasar Uganda duk da cewa ba a tsammanin a cimma matsaya wato da za ta warware rikicin ko kuma fitinar baki daya akwai tsammanin za a samu zaman lafiya ganin matakai da aka dauka na baya-bayan nan sassan biyu da suke gaba da juna sun amince ranar Juma'a su janye Dakaru daga birane bayan da aka cimma rijiyoyin zaman lafiya a ƙarshen watan jiya Jeli tinin sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya alƙawarin Amurka za ta goyi bayan shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani a yunkuri da yake na gudanar da shawarwarin zaman lafiya da mayakan sa-kai na Taliban ya sake nana ta aniyar hukumomi da ke Washington na taimaka a shirin zaman lafiya da Afghanistan ta tsufa akai Pompeo ya yada zangon bazata a Kabul babban birnin kasar inda ya gana da shugaba Ashraf tare da wasu manyan jami'an gwamnati kamin shugabannin biyu suka yi taron haɗin gwiwa da manema labarai inda suka amince cewa shirin tsaro a yankin da shugaba Donald Trump ya bullo da shi na ci gaba da amfani da ƙarfin soja wajen matsa Taliban lamba a gaskiya yana aiki to labaran duniya yake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya fara aiki tare da sabbin dimbin iko a daidai lokacin da kasar take komawa tsarin shugaba mai dimbin iko. Na yi alƙawarin ƙarfafa haɗin kai da dangantaka tsakanin mu, Erdogan ya faɗa a majalisar dokokin kasar jiya Litinin bayan da ya rantsuwar kama aiki na wani sabon wa'adi. Wakilai daga jam'iyyarsa ta AKP suna sowa yayin da ƴan hamayya suna zaune shiru. Yan hamayya suna gargadin cewa Turkiya tana fuskantar shugaba mai salon mulkin kama karya wanda jama'a suka zaba. Sai shugaba Erdogan ya dage cewa dimbin iko da ya samu a yanzu suna da muhimmanci domin tunkarar kalubale na rarrabuwar kawuna ta siyasa da kasar take fuskanta. To amma an kama daliban kasar su shi da ranar Juma'a a wajen bikin saukar karatu saboda sun rike katon zane na ba'a ga shugaba Erdogan. Dukkan su suna fuskantar zargin cin mutuncin shugaban kasa. Wasu masu nazarin al'amuran yau da kullum suna ganin shugaba Erdogan yana iya amfani da dimbin iko da yake da shi ya magance matsalar da ake fama da ita. Prime Minister kasar mai barin gado Binali Yildirim ya nuna alamun cewa da shugaban na Erdogan ya kama aiki zai kawo ƙarshen aiki da dokar ta ɓaci. Hukumomi a kasar Thailand sun ce ƙarin wasu yara hudu sun isa asibiti bayan da aka ceto su daga wani kogo da suka makade a ciki sakamakon ambaliyar ruwa da ya ritsa da su fiye da makonni biyu da suka wuce. An ceto adadin yara takwas cikin kwanaki biyu da suka wuce. Shugaban tawagar masu aikin ceton ya ga manema labarai Litinin cewa aikin wunin jiya an gudanar da shi ba tare da wani cikas ba. Ya nemi ƙarin kwanaki uku domin ceto sauran yara hudu tare da mai horo ko kocin su daga kogon da ake kira Tamduwan. Zuwa yanzu ba ga iyalan yaran da suka makale ko su wanene daga cikin yaran aka ceto ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya yayin da ake neman maslaha kan rikicin Fulani da makiyaya. Kiraye-kirayen da ake kan neman a gudanar da bincike game da zargin horar da wasu mutane a ƙasar Isra'ila da aka yi domin sirka kai hare-hare a yankin tsakiyar Najeriya. Wanda wani dan majalisa ya kwarmata a zaren majalisar na ci gaba da jin hankulan jama'a. Daga Abuja ga rahoton da Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aiko mana.
Kira abinci ko asalin masu daukar nauyin masu kashe-kashe ba bisa ka'idar shari'a ba ya ƙara yawa. Biyu bayan sanarwar fadar gwamnatin Najeriya cewa akwai hannun wasu 'yan siyasa a kashe-kashe daga fitinar makiyaya.
300 people is there in our report. We gave it to government to work on it to find out those who were sent for that training. I can tell you today, nobody.
Sanarwar ta zo ne ma bayan dan majalisar wakilai Ahmad Idris Wase ya tashi gaban majalisa yana cewa akwai mutum 300 da aka horar a ƙetare ko kuwa a Isra'ila suka dawo gida suna kashe-kashe. Sai kan ke shafa sauran mutane. Ne da basu ji ba basu gani ba haka nan ma a rahoton da yace zai mika wa kakakin majalisar Yakubu Dogara akwai masakan makamai hudu da aka yankin arewa ta tsakiyar Najeriya aka rabawa 'yan siyasa masu tada fitina Shugaban Jibril Sheikh Abdullahi Balalo ya bukaci majalisa ta bincike wannan rahoto don katse hamzarin masu tada fitinar.
In aka binciko aka gano waɗanda suke da wannan hannu to a hukunta su. In ba haka ba ana ba wa kowa lasisin cewa ya dauki doka a hannunsa. Hukunta wanda yayi laifi ya zama gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. Muna kira ga kakakin majalisa ya sanya committee na bincike a binciko wannan kuma a fito da waɗanda suka yi azaƙulo su a hukunta su shine zai taimaka wa zaman lafiyar ƙasa. In an yi haka to kuma lalle mun san anya abin da ya kamata.
Shi ma shugaban matasa na kungiyar Kristoci ta Najeriya rashin arewa mai bishara Musa Misal ya ce lalle bar gurbin ɗan siyasa na zautar da matasa.
Domin shi ɗan siyasa a kulle yomi idan yana da bukata na kujera bai damu da kowa zai mutu ba shi dai ya samu don kansa. Yawancin su ban ce dukan su. Matasan za su zuga su ce to ai wane shi kaza kaza ku je ku yi kaza ga kuɗi in kuka yi kaza zan taimaka muku a gaba. Bayan sun samu wannan mukamin kuma sai su watsar da matasan. Shugabannin addinin ma kuma ba za su samu lokacin da za su yi ganin su a ofisocin su ba. To ni ina kira da babban murya ga al'umma musamman shugabannin matasa da muke da su a arewa su yi taka tsantsan da irin wayannan mutane da za su zo wajen su su yaudare su da wadansu abubuwa wanda za su gusar da hankalin su je su yi ta kashe kashe su yi abin da bai kamata ba.
Sheikh Balalo ya buƙaci duk mabiya addini a Najeriya su gole duk masu son ta da fitina.
Allah ya haɗa mu a Najeriya musulmi ba zai kori wanda ba musulmi ba yace bar Najeriya. Wanda ba musulmi ba bai iya koran musulmi yace bar Najeriya. To Allah ya ce mu zauna tare a cikin wannan ƙasa. Me ya kamata mu yi? Ka san abin da addini na yake kai, ka san abin da addinin ka yake kai.
Kwace gwamnatin Najeriya ta bayyana ko kawo mutanen da tace suke daukar nauyin kashe-kashen za a ci gaba da kallon kallo tsakanin jama'ar ƙasar da ke hukunci da tsarin mulki don ba kowa damar bauta abin da ya imani da shi. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adam Elhikaya. To a jihar Niger Najeriya har ila yau hukumomin jihar sun ce akalla mutum goma suka rasa rayukansu yayin da aka yi hasarar dimbin dukiyoyi sanadiyar ambaliyar ruwan da ta afka wasu sassan jihar a kwanakin nan. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani.
A ƙauyen Rafin Gora da ke yankin ƙaramar hukumar Kwantagora, gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya ziyarci garin ya ce har yanzu fa mutanen garin na cikin wani yanayi na hadari bisa la'akari da abin da ya gani.
Saboda gashi ƙasa ya riga ya cinye kuma ga gidajen mutane wanda mun tabbata in ba tashi suka yi ba nan ba da jimawa ba. Gidajen nan za su zube a ƙasa. Ga ramin kuma ya zurfi-zurfi ya yawa saboda haka muna cikin damuwa ƙwarai da gaske tunda na ɗaya da ya fi ƙarfinmu. Amma za mu yi ƙoƙari mu kai kukanmu ga gwamnatin tarayya mu ga irin agajin da za su yi.
Yanzu cikin hanzari me za a yi musu da gaggawa?
Yanzu cikin hanzari na farko matakin da za mu ɗauka shi ne mu tada mutanen da ke kusa da wajen a nemo musu wani waje daban su zauna. Na biyu za mu turo a sake duba da muna tunanin ko in an canza layin hanyar ruwa abin zai sauki amma duk da haka mun ga ko an canza hanyar ruwa ba zai rage wani abu ba sai dai mun turo injiniyoyi su zo su duba su bamu shawara wanda ya fi sauki.
Al'ummomin garin dai na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon rashin muhallai da ma uwa uba abincin sawa a baka. Ga abinda wasu daga cikinsu ke cewa.
Sunana Yakubu Abdullahi Gero Rahengora. Gidana rushe yanzu magana gada kai ma babu daki ko guda.
Ina kake kwana?
Yanzu ni ina kwana ma a cikin bukta ne ma da na samu na dan gyara waje. Yanzu mata na kuma daki guda suke kwana su duka.
Matanka nawa ne?
Mata na uku.
Ni sunana Adamu Rahengora. Gona muna son da yazo wanda yana saboda wannan ruwan da ke mana banna ai kokari tun jama'a ba su wace ba a taimaka a gyara mana ramin.
A halin da ake ciki dai hukumar da bada agajin gaggawa a jihar Niger na ci gaba da tattara bayanai domin tantance asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa kamar yadda shugaban hukumar na jihar Alhaji Ibrahim Inga ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma da lagai da Mustapha ya bar mu je jamhuriyar Niger. Inda majalisar dokokin ƙasar ta amince da wasu sauye-sauyen da gwamnatin ƙasar ta aiwatar a dokar harajin 2018 da ta shafi saye da sayarwar gidaje da filaye yayin da a ɓangaren kuma ta yi nazarin wani ƙudurin dokar hukunta masu cin zarafin jama'a a kafafen sada zumunta. Daga mai ga rahoton Suleiman Muni Barma.
Yawaitar koke-koke daga masu cinikayyar gidaje da filayen gini ya sa gwamnatin Nijar yanke shawarar ja da baya akan maganar sabon tsarin harajin da ta ƙudurta soma karɓa a wannan fanni. dalili kenan da ta aike wa majalisar dokokin kasa wannan sashe na dokar harajin 2018 akan buƙatar aiwatar da gyaran huska, abinda kakakin ƴan majalisa na bangaren adawa Isu Isaka yace dama sun san za a yi haka.
Dama mun ce lahun nan ya yi yawa, mutane ba su iyawa. To gwamnati ta gani ta komo baya, inda an kamata a biya miliyan guda yanzu an ce a biya jika 200. Kenan su ma sun gane tsarin nan da sun kai bai sa a tara kudi.
Sai dai fa gwamnatin ta Niger ta umarci ma'aikatar shige da fitin kaya wato duwan ta gaggauta so ma aiwatar da wani tsarin harajin awon kaya, matakin da tuni aka fara zulumi a kansa.
Lahun da anka ai a aza bisa abinci da mutane da yawa suna amfani da shi, kamar madara, kamar haji, kamar shinkaha, ya kamata gwamnati ta bude idonta ta komo bisa lahohin nan don babban matsala yake kawo ma Nigerian.
Domin shafe hawayen 'yan kasar da ke korafin ana cin zarafinsu a kafafen sada zumunta, Majalisar Dokokin Ƙasa ta yi amfani da wannan dama domin kada ƙuri'ar amincewa shirin gwamnatin ta Niger akan batun hukunta masu amfani da waɗannan hanyoyin sadarwa, kamar yadda ɗan Majalisar Dokokin Ƙasa na ɓangaren Rinjaye Idrisa Maidashi ke ƙarin bayani.
Wani zage-zage, wani abin da bai kamata ba a rubuta cikin resources sai wannan mun dauki ayar doka mai kawa hukunci ga wanda shike yayi ba daidai ba bisa resources na telefoni mobile.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Niger, kasan mu hunta ba. Niger, kasan mu tai suna.
Wallahi gaida Suleiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda gogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti kusan 17. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wannan sabon shiri na Saka mai wuya.
Ai. Ai, Audu Sulaka Tagum. Do solemnly swear that, I will be faithful, and bear true allegiance, to the Federal Republic of Nigeria,
No.
So help me God.
Inshallah.
To wannan shagalin din sabon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi kenan da aka yi kwanakin baya. Bayan an gama rantsar da shi, sabon mataimakin gwamnati ya yi dan jawabi, inda yake cewa
yanzu za su ma aiki in Allah ya ko ba abin da muka fuska yanzu illa mu nemi jama'a, mu zauna jama'a, mu sake maida mai girma gwamnati Muhammad Abubakar a matsayin mai girma gwamnati Bauchi. Nagode muku, Allah ya saka. Assalamu alaikum.
Haka ne, to nada Abdul Sulaka Tagun akan wannan mukamin dai ya biyo ne bayan ajiye aikin da tsohon mataimakin gwamnatin jihar Bauchi wato injiniya Nuhu Gidado yayi, abinda kuma ya janyo cece kuce a hirarrakin siyasar jihar da yankin, watakila tsakanin sauran 'yan banci da ke warwatsa a cikin Najeriya kuma a duniya baki ɗayanta da kuma sauran masu sha'awar siyasar wannan jiha.
Sunana Salisu Rabindani, Malam Gwaja, Bauchi. Eh, gaskiya mu mun yi murna da haka. Dalili kuwa da yasa na faɗa haka, mu magoya bayan wannan gwamnati shine mun yi addu'an cewa duk wanda zai kawo mana matsala Allah ya kawar mana da shi. To maybe da yiwuwan watakil shi ma da ire-irensu suna cikin wanda za su kawo matsala ma wannan gwamnati ko kuma mu cika su ma wannan tafiya. Shi yasa kuma Allah ya amshi addu'an mu, suke ajewa ɗaya bayan ɗaya suke tafiya.
Sunana Mamma Shakir Baladuguri, sannan matasan Arewa. Ni ra'ayina akan maganar murabus inda mataimakin gwamnati yayi wato injiniya Nuhu Gidado, ni abinda na fahimta kawai shine shi injiniya Nuhu Gidado ya zo ne da zuciyar taimakon al'umma da kuma cika alƙawarin da jam'iyyar APC ta yi al'umman jihar Bauchi, da ya zo kuma suna tare da gwamnati sai ya ga ba haka bai, ba haka ake ba. Wannan shine babban dalilin da yasa shi injiniya Nuhu Gidado da ya duba ya gani sai ya ga cewa ya kamata ya zane saboda tsira da mutuncinsa.
To duk da cewa tsohon mataimakin gwamnatin shi Nuhu Gidado ya ce ya saukar ganin dama, ce wasu suna ganin cewa ruwa baya tsami banza, kuma hakan za ta tabbata a fafata da za mu fara gabatar muku daga yau, wacce za a yi tsakanin mutane biyu da suka san ciki da wajen siyasar wannan jiha. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari in kyale ku da wakilin namu na Bauchi Abdulham Muhammad ya gabatar muku da abokan hirin namu, kuma ya ci gaba da jin ragamar muhawarar tasu. Da Abdulhabu Suwayi ka gayyato a wannan zaurin na Tsaka mai wuya a yau.
Akwai Muhammad Aminu Tukur wanda yake shi ya zamanto shugaban karamar hukuma har sau biyu na tafa ɓalewa local government, sannan kuma shi tsohon mataimakin sakatare na jam'iyyar a APP kafin ta dawo ANPP. Sannan kuma a halin yanzu ma shi dan to majalisar ne daga kuma wannan yankin ta Bakulewa. To ba ga haka kuma akwai wanda yake za su fafata tare da shi, ana ce da shi Comrade Sabo Muhammad. To indai a jihar Bauchi ne kace Comrade Sabo, to kowa ya san da wannan mutumi, domin saboda kafin ma ya fara siyasa gadan-gadan shi din nan tsohon malamin jami'a ne, sannan kuma yayi director na war da kai da wato da sha'anin yada labarai na wato tsohon jami'ar nan ta ANPP na kasa gabaki da. Sannan kuma shi yana ɗaya daga cikin waɗanda yake aka haɗu wajen assasa wannan jami'a ta APC, wanda yake su ne suke rike da mulki a nan jihar Bauchi. Kuma shi ɗin nan ya yi tsohon mataimakin koko mai tallafawa gwamna a fannin yaɗa labarai. To wani abu da jama'a da ke so su fahimta shi ne duka waɗannan mutane 'ya'yan jam'iyyar APC ne, kuma ba wai shi ne zai hana suna da bambancin ra'ayi a kan wannan al'amari ba. To kafin mu fara wannan abu, a wani abun da ya bijiro kwanan nan shi ne murabus ɗin da mataimakin gwamnan jihar Bauchi ya yi wato injiniya Nuhu Gidado. Comrade Sabo, in na fara da kai, ina so in san ya kuka karɓi wannan murabus da mataimakin gwamna yi.
Alhamdulillahi, kamar yadda masu azancin magana suke cewa turan gini turan zane, kuma komai a rayuwa muƙaddari ne, ya tabbata shi malam injiniya Nuhu Gidado a ƙashin kansa kamar takarda da ya miƙa mana ransa shi daga wata ya nuna cewa ya ajiye ne a ƙashin kansa. Kuma gwamnati ƙarƙashin jagoranmu Muhammad Abdullahi Abubakar ya amince, kuma takardan ya nuna cewa zai ci gaba da mutunta shi wannan gwamna a matsayin wa da kuma jagoransa. Kuma tunda yana cikin jam'iyyarmu ta APC kuma bai ce ya ajiye ba, za mu ci gaba da ɗaukansa a gwamnatin jihar Bauchi a cikin jigajigan jam'iyyar APC na jihar Bauchi, kuma mai ruwa da tsaki a gudanar da ita. Kuma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar bayan ya masa fatan alheri, kuma ya ce gwamnatin jihar Bauchi da kuma jam'iyyar APC ta jihar Bauchi tana shirye da duk wani buƙatansa da zai taso, kuma muna masa fatan alheri. To amma abubuwan da waɗansu ɗan shashi
kafin zo wannan, ina so in ji shi abinda honorable zai ce akai.
To alhamdulillah, muna godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala da samun wannan zarafi don mu yi sharhi a kayan abinda ke ƙasa. Na fari, ban sami zantawa da tsohon mataimakin gwamnan jihar Bauchi ba, amma ina taya shi murna da ya fahimci cewa ya sami kansa inda bai dace ba, kuma ya da ƙwallon mangoro ya rabu da ƙuda. Wannan abin da zan faɗi kenan halin yanzu.
To idan na koma kai na ga kaman kana taya shi murna ne ma, amma kuma wannan al'amari idan ka duba a nan jihar Bauchi bai taɓa faruwa ba. Kenan ya kake ganin al'amarin zai kawo tunani da ma sauya alƙilar siyasa a nan jihar Bauchi?
Alhamdulillah, ka san dai ya san daɗin da ke tattare da kasancewa mataimakin gwamna a jihar Bauchi. Sani na da wannan bawan Allah tun shekara ta 1969, a lokacin na san shi ya san ni, na san wani irin mutum ne, kuma na yi imani da cewa mutum ne mai aƙida. Ni na yi mamaki ma da har ya jure ya shekara uku a ƙarƙashin irin wannan tafiya da ake a jihar Bauchi.
To idan na koma gare ka Comrade Sabo, ka so mu cewa akwai in shaci faɗi suna wasu maganganu, amma kuma shi ga Comrade wato Aminu Tukur yana ma taya shi murna ne.
Eh, to ka san abin da yasa na kawo wannan magana, duk wanda aka ce a ƙashin kansa ne ya ajiye abu, so kaga ba za ka ci albasa da bakinsa ba ko kuma da yawunsa. Amma ni abin da muka sani a gwamnatin ce shine Malam Nuhu Gidado ya samu
kujeran mataimakin gwamnan jihar Bauchi ta jami'ar mu ta APC kuma gwamnan nan Muhammad Abdullahi Abubakar a sanin mu mu da muke kusa da su ya samu dama duk wanda ya kamata ga misali gwamnan a shi mataimakin gwamnan jihar Bauchi nan shine ya fara jagorancin committee da aka kafa a 2015 na farko a jihar nan kuma a wannan gwamnati na sake fasalta ilimi a jihar Bauchi na biyu da ya kawo shawarwarin da ya kamata yanda za a yi a inganta ilimi sakamakon rikon sa kenan kashi da muka ga ilimin yana ciki gwamnan nan bisa adalci da sanin ya kamata Muhammad Abdullahi Abubakar yace Malam Nuhu Gidado zama commissioner ilimi domin ka aiwatar da wayannan shawarwari yanda kake gani za a inganta ilimi a jihar Bauchi kuma aka bashi bayan haka an dauki Amirul Haji a 2016 an bashi kaga wannan ko bayan haka a tsohuwar majalisar jaha wanda ni a wancan lokacin tsakani da Allah bani ciki ina bangaren kakakin gwamnatin jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar amma na san ya sha a jagorantan committee zattarwa ta jaha kaga wayannan yadda ne da mutunci yake kawo shi kuma kaga wannan gwamnati ta mu ta Muhammad Abdullahi Abubakar ko mutun baya son ta amma ya san ta shiga tarihi na ta bada aiki sama da kilomita 400 ina zuwa shine aka dauke shi shine aka dauke shi yawa aka bashi commissioner ayyuka a jihar Bauchi kuma shi da bakin sa a taruruka da dama yana cewa shine maji dadin makama babba na gwamnatin jihar Bauchi kaga wannan yana nuna maka abinda muka sani zuwa yanzu akwai mutunci da mutuntawa da kuma sanin ya kamata
eh to amma idan dan jawo hankalinka shi kakakin sa na watsa labarai Yakubu Adamu ko kuma eh Yakubu Adamu dan hira da shi ya gwada cewar shi mataimakin gwamnatin nan engineer Nuhu Gidado ya hakura da wannan aiki ne na daya don akwai rashin ganin fahimta yanda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yanda ya kamata ba ganin wannan yana daya daga cikin kawaci ma da shi gwamnati mataimakin gwamnati ya gwada daidin a tafi
to ga shi kuma malamai to wannan shimfida kenan ta wannan muhawara mai zafi da muka fara kawo muku akan siyasar Bauchin Yakubu sai rana wacce Allah ya gida za mu dawo mu ci gaba da duba batutuwa da dama wanda za su hada da jin dalilin da yasa wasu makalaban wannan gwamnatin ta Bauchi ta yanzu suka riga shi Nuhu Gidado kucewa daga cikin ta yanzu muna godiya ga su bakin namu Aminu Tukur da kuma Sabo Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya jagorance ita wannan muhawara a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun ba ku lafiya
to wallahi sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin karshen tattaunawar yanzu ga labari a takeice
a wani mataki da zai kasance mafi tasiri a zamanin shugabancin sa shugaban Amurka Donald Trump ya zabi Brett Kavanaugh a zaman alkali wanda zai maye gurbin mai shari'a Anthony Kennedy a kotun kolin Amurka wanda ke shirin ritaya babu wani mutum a Amurka da ya cancanta ko ya dace da wannan mukami a nan Amurka shugabannin Amurka Donald Trump ya faɗa game da alkali Brett Kavanaugh a jawabin da ya wa al'umar Amurka da karfe 9 na dare misalin karfe 2 na dare agogon Najeriya Kavanaugh dan shekaru 53 da haihuwa alkali ne mai ra'ayin mazanjiya a cikin shekaru 12 da suka wuce yana hukunci a kotun ɗaukar ƙara da ke yankin nan gundumar Colombia cin hanci da rashawa yana janye magudan kuɗi wuri na dukan wuri dala miliyan 248 kowace shekara daga Afirka inji kungiyar harkan kasashen Afirka AU
tumar Allah anan mu kawo ƙarshen shirin nan a wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana zamu zo muku da wani sabon shiri dan Allah ya da idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗannan suka gabata za a iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com inda za a ga hadda labarai cikin hotuna da ma video a madadin shi sahabu Imam Aliyu da ta ni gabatarwa da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen hada wannan shiri sai injinin mu John Ellison da ya daidaita mana sautukan ni Muhammad Lalo nake cewa sai mu haɗu a shirin namu na hatsi idan Allah ya kai mu assalamu alaikum